والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a waɗannan darussa masu albarka a wannan birni na Katsina a wannan rana wacce ita ce ranar 7 ga watan Januari na shekara ta 2022 a wannan masallaci na Banu Kumasi a birnin Katsina mun taru domin gabatar da daura akan littafin al-usul min ilmi al-usul wanda al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen ya wallafa kafin mu shiga bayani akan wannan littafi mai albarka babu ne ki mu yi muqaddima akan ilimin usul sannan kuma mu yi muqaddima akan abin da yake da alaka da shi mawallafin wannan littafin koda a taƙaice ne wannan littafi kamar yadda kuka gani sunansa al-usul min ilmi al-usul ma'ana wasu ka'idoji ne zai fada a ilimin usul shine ma'anar al-usul min ilmi al-usul idan aka ce al-usul jam'i ne na al-asl wanda in an ce al-asl a lugar larabci ana nufin ma yubna alaihi ghairu mana abin da za a iya gina wani abu a kansa wannan ginin ya kasance hissi ne ko ma'anawi zai iya yiwa ya zama abu ne wanda za a iya taɓa shi zai kuma iya yiwa ya zama abu ne wanda ba za a iya taɓa shi ba kawai dai za a iya ganinsa ne kurin ba za a iya ma ganinsa ba kawai dai abu ne wanda yake ma'anawi kamar hissi yanzu misali asalin jidar tushen gini za a iya ce masa asali sannan kuma ma'anawi shine abin da ba za a iya taɓa ba kamar yanzu da ake cewa usulul hadith kaga waɗannan duka a ma'anawiya ne ko a ce fulanun bana amrahu ala aslin kaga wannan yana magana akan abin da yake ma'anawi ne asali ɗin idan an ce al-asl a wajen malaman musulunci to suna amfani da kalma al-asl a ma'anoni guda hudu na farko wani lokacin malaman musulunci idan suka yi amfani da kalma al-asl suna amfani da ita a matsayin ad-dalil kamar yanzu idan kana karanta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wacce ibn rushd al-hafid wanda ya rasu a shekara ta 595 ya wallafa za ka ga da yawa idan ya fara babi zai ce maka wal aslu fi hadha al bab qawluhu ta'ala wal aslu fi wujubi as-sala qawluhu ta'ala wa aqimus sala kaga wannan abin da yake nufi da al asl anan yana nufin ad-dalil mana wad dalilu ala wujubi as-sala ana amfani da kalmar al-asl da ma'anar al-qa'ida al-mustamirra mana wani abu wanda a ƙarƙashinsa ake iya gina abubuwa da yawa a kansa ana amfani da kalmar al-asl a matsayin wannan ma'anar kamar yanzu misali idan kana karanta qawaidul fiqhiyya za ka ga ka'idoji da yawa waɗanda suka fara da kalmar al-asl al-asl fil ashiya al-ibaha الأصل في الأمور العارضة العدم الأصل في الأبضاع التحريم الأصل في المياه الطهارة كأقول أن ذكر أبن دائكي نفيد الأصل أن الشيني القائدة المستمرة وأن الشيني معنى الأصل أنا أبن أوكو الشيني أنا أمفاني دا الأصل أمتين الراجح أبن يزو مثالي إذا كان أكارن بلاغة da usul ma za ka ji an ce maka al-aslu fil kalam al-haqiqa kaga ma'anar anan gurin abinda ake nufi da al-aslu anan shine ana nufin ar-raji ma'ana an aka ce al-aslu fil kalam al-haqiqa ana nufin mafi rinjaye in mutun yayi magana yana nufin haqiqa dan haka in mutun yace yanzu ra'aitu asadan to ba yadda za ka iya daukar wannan asad din a matsayin wani abu daban sabanin wannan dabbar sananniya wacce take farauta dole sai an samu karina sannan zaka iya kautar da shi daga wacce take mai farauta zuwa wani abu daban. In an samu karina sai ya zamanto ya fita daga al'asir din. Shi yasa ar-raji shine al-haqiqa. Abu na hudu shine ana amfani da kalmar al-asl a matsayin al-maqisu alai. Yanzu idan kana karanta usul idan ka zo babin qiyasi za ga qiyasi yana da rukunai guda hudu. Daga cikin rukunan qiyasi a na farko shine al-asl ma'ana al-maqisu alai. Kamar yanzu misali idan muka zo muna so mu gano haramcin wiwi kaga babu ita a Qur'ani da sunanta. Amma za mu ce tana bugarwa, tunda tana bugarwa to za mu kiyasinta a kan giya, saboda haka ita ma ta zama haram. To ita wiwi ɗin da muka yi kiyasi ita ce alfar, ita kuma giyar da muka yi kiyasi a kanta ita ce al'asl. Yanzu misali in muna magana game da riba, za mu iya cewa riba za ta iya shiga cikin shinkafa. Me yasa za ta shiga cikin shinkafa? Shine saboda ana iya ajiye ta, ana kuma iya ci a rayu. Za mu kiyasinta akan albur wacce ta zo a cikin hadisin Abu Huraira da kuma Ubada bin Samit. To kaga wannan anan gurin aka ce al-asl, anan gurin ana nufin al-maqisu alai. Kafin mu je ga tarifin ilimin usul a wajen malaman ilimin, to babu laifi idan muka yi tarihin usulul fiqh a takaice. Kamar yadda aka sani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zamanin sahabbai babu wani ilimi wanda ake kiransa usulul fiqh, babu shi. Amma a salikarsu da kuma yanayinsu na yau da kullum, to suna amfani da qawa'id usuliyya a wajen zartar da hukunce-hukunci. Daga cikin abin da aka rawaito shine Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wa ulatul ahmal ajaluhunna an yad'ana hamlahun, yana kafa hujja da ita a matsayin cewa wannan ayar tana yin tafsirin والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا, yana mana ibnu mas'ud yana bayani akan cewa matar da aka mutu aka batta da ciki to idda ta shine ta sauke cikinta. Yace ayar wa ulatul ahmal ita za a gabatar akan ayar والذين يتوفون منكم. Suka ce a nan gurin ibnu mas'ud yana yin ishara zuwa ga wata kaida ta malaman usul wacce take cewa anna annasu lahiq yukhassisu an-nass as-sadiq aw yasukku. Ina fatan mun gane. Haka zamanin sahabbai suma ba a samu wani ilimi wanda ake kiransa ilimin usul ba. Ilimin usul da wannan sunan na usulul fiqh an haife shi ne a zamanin tabi'ut tabi'in, zamanin imamu ash-Shafi'i. Kamar yadda suka faɗa, akwai dalilai na gaba ɗaya waɗanda suka sa aka haifi ilimin usul, akwai kuma dalili khas. Dalilai na gaba ɗaya shine raunin mutane wajen fahimtar Larabci, musamman kasancewar an samu cakuɗeɗeniya tsakanin Ajamawa da kuma Larabawa. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka samu cakuɗuwa ya zama Larabawa harshensu ya yi rauni. Sannan kuma an samu tattaunawa mai zafi tsakanin madrasatul hadith da kuma madrasatul ahalur ra'ayi wacce take Iraq, wacce wannan tattaunawa ta sa dole a samu ka'idoji waɗanda za a yi amfani da su wajen istinbatul ahkam. To sannan kuma suke cewa akwai sababi khas, shine Abdurrahman bin Mahdi ɗaya daga cikin muhaddisun ya nemi Imam Ash-Shafi'i ya sanya masa wasu ka'idoji. To shine sai Imam Ash-Shafi'i ya rubuta littafinsa na farko wanda ake gani shine tubali wanda aka azar tashin ginin wannan ilimi, wato littafin sana'ar risala, wanda wannan littafin na risala littafi ne wanda har yanzu yana nan ana amfani da shi. Bayan Imam Shafi'i an samu malamai da yawa waɗanda suka zo a bayansa, waɗanda su ma suka yi rubuce-rubuce a cikin wannan ilimi na usulul fiqh. An samu wasu malaman waɗanda suka zo a cikin ƙarni na uku, inda shi Imam Shafi'i ya rasu ne a cikin ƙarni na biyu, a shekara ta a farkon ƙarni na uku ya rasu, tunda Imam Shafi'i ya rasu a shekara ta 204 ya rasu. Saboda haka a cikin ƙarni na hudu nan ma an samu malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin wannan ilimi na usulul fiqh, irin su Baqillani da sauransu. Sannan a ƙarni na biyar an samu zakakuran malamai waɗanda suka fito da wannan ilimi, musamman irin su Imam al-Haramain al-Juwayni wanda ya rasu a shekara ta 478. Bayan Imam al-Haramain al-Juwayni akwai waɗanda suka zo daga bayan ɗalibansa, irin su Imam al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Shi Imam al-Ghazali ya rasu a shekara ta 505. Shi al-Juwayni, Imam al-Haramain, kusan littattafansa waɗanda suka fi shahara a ilimin usul su ne akwai al-Burhan fi usulul fiqh, akwai kuma su Ghiyasul Umam. Sannan shi ma Imam al-Ghazali akwai littattafansa guda biyu waɗanda su ne suka fi shahara a cikin wannan ilimi na usulul fiqh, su ne al-Mustasfa, akwai kuma al-Mankul. Waɗannan littattafai ne waɗanda aka yi su a wannan ilimi na usulul fiqh. Wanda bayan Imam al-Ghazali akwai malamai waɗanda suka zo a cikin ƙarni na bakwai, tunda shi Imam al-Ghazali ya rasu ne a ƙarni na shida, shekara ta 505. Akwai irin su Fakhruddin al-Razi wanda ya rasu a shekara ta 606, wanda littafinsa al-Mahsul littafi ne wanda yake shahararre a wannan ilimi na usulul fiqh. A tsakiyar wannan ƙarni kuma an samu malamai waɗanda suke zakakurai waɗanda su ma suka fito suka ba wa wannan ilimi gudunmawa, irin su Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdussalam wanda ya rasu a shekara ta 661. Sannan kuma akwai Imam Al-Qarafi Abul Abbas wanda shi ma ya yi iftisarin littafin Fakhruddin al-Razi, kuma shi ma ya yi littattafai a usulul fiqh. Shi Imam al-Qarafi yana daga cikin malaman Malikiya, ya rasu a shekara ta 684 ya rasu. Sannan bayan Imam al-Qarafi ya wuce a cikin ƙarni na 8 akwai malamai da yawa waɗanda aka samu waɗanda su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tagomashi a cikin wannan fanni mai albarka. Daga ciki akwai al-Muswadda wacce Ibnu Taymiyyah suka rubuta, kakan Ibnu Taymiyyah Sheikhul Islam mashahurin Abul Barakat. Akwai littafin da ya rubuta na al-Muswadda, sai mahaifin Ibnu Taymiyyah Abdul Halim ya zo shi kuma ya yi ta'aliki, sai kuma Sheikhul Islam Ibnu Taymiyyah wanda yake mashhurin wanda ya rasu a shekara ta 728, shi ma kuma sai ya zo ya yi ta'aliki akan wannan ilimi na usulul fiqh, wanda sunan littafin al-Muswadda li Ibnu Taymiyyah littafi ne wanda yake mashhuri wanda kuma ana amfani da shi. Akwai kuma zakakurin malami Ibn al-Qayyim wanda shi ma ya yi rubututtuka a wannan fanni. Ibn al-Qayyim ya rasu a shekara ta 751, ya rubuta littattafai a fannin usulul fiqh waɗanda suka fi shahara. Daga ciki akwai Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, wanda abin da yake da alaka da kiyasi kawai ya mai kusan shafi 500. Ina tuna lokacin muna coursework na masters a shekara ta 2007 malaminmu ya samu mun yi iftisarin wannan a rubutun na Ibn al-Qayyim haka na cikin littafin Miftahu Daris Sa'ada da kuma Tariqul Hijratain da kuma Shifa'ul Alil duka yayi bayanai masu amfani akan wannan ilimi na usulul fiqh wannan karni na 8 kenan a karni na 9 nan ma akwai malamai zakakurai waɗanda aka samu sun ba da gudunmawa a wannan fanni na usulul fiqh daga ciki akwai Ibnul Humam wanda malami ne daga cikin malaman malaman Hanafiya ya rasu a shekara ta 861 wanda Ibnul Humam ya rubuta littafinsa At-Tahrir wannan littafi ne wanda yana kama da algas ma'ana kin ba ilimin ka yayi zurfi a usul ba ba ka iya fahimtar shi ba saboda ya dunkule shi ya iktisarin sa da yawa sannan bayan Ibnul Humam a wannan karni na 9 dai akwai ɗalibin sa wanda ya zo daga baya wanda shi ma ya ba da gudunmawa sosai Ibn Amir al-Hajj wanda ya rasu a shekara ta 879 ya rubuta littafinsa At-Taqrir At-Taqrir wa At-Tahdhir fi sharh At-Tahrir sunan littafin kenan a karni na 10 nan ma akwai malamai da yawa waɗanda suka bawa wannan ilimi gudunmawa daga cikin zakakuran malamai akwai Imam As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti Abdurrahman wanda ya rasu a shekara ta 911 wanda shi ma ya ba da gudunmawa sosai wajen tabbatar da wannan ilimi sannan akwai akwai kuma Ibn Nujayn Al-Hanafi wanda ya rasu a shekara ta 945 shi ma yana daga cikin malamai waɗanda suka ba da gudunmawa a wannan karni haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare addininsa aka ci gaba da samun tagomashi da kuma malamai waɗanda suke ba da gudunmawa ga wannan fanni mai albarka wannan fanni na usulul fiqh an ci gaba da samun malamai waɗanda suke ba da gudunmawa a wannan fanni mai albarka har zuwa kusa da mu a karni na 13 an samu malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce irinsu Imam Shaukani wanda ya rasu a shekara ta 1250 ya rubuta littafin sa Irshadul Fuhul wanda mafiya yawancin abinda wannan littafin ya kunsa ya kunshi za ka iya kiran shi iktisar ne na littafin Al-Baharul Muqit wanda Zarkashi ya rubuta Zarkashi yana daga cikin malaman karni na 8 yana cikin malaman karni na 8 to haka dai aka ci gaba da rubuta littattafai kala-kala a cikin wannan ilimi na usulul fiqh ilimin usul ilimi ne gaskiya wanda yake da matukar amfani wanda ilmul alani kuma duk mutumin da bai iya ilimin usul ba yana da ragowa a ragowar ilimin maka balma idan ka ce mutumin da bai iya usul ba ba malami ba ne ba ka yi kuskure ba saboda ba wani hukunci da zai iya ganewa akwai wani malami Sheikh Abdulaziz As-Sa'id wani malami cikin ɗaliban Ibn Usaymin yake cewa a wata daura da ya yi mana ta Al-Qawa'idul Musla yake cewa duk matsalolin da kake gani ya ce duka firaqud dalla ma daga cikin dalilan da ya sa suka kauce shi ne rashin ilimin usul so ilimin usul ilimi ne gaskiya wanda yake yana da amfani kuma yana da matuƙar fa'ida saboda na farko ta hanyar ilimin usul mutum zai san yadda zai istinbatul ahkam sannan kuma duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimin usul to Allah ya tsara masa ilimin muka da yawa a guri guda kaga yanzu misali idan ka zo babin da yake da alaƙa da annas za ka ji ka a ulumul qur'an idan ka zo babukan da suke da alaka da al'umum wal khusus al mutlaq wal muqayyad zaka ji ka zama malamin lugha. Idan ka zo babul sunna alfazur riwaya maratibur riwaya zaka ji ka zama malamin ulumul hadith. Dan haka kaga a takeice zaka samu cewa ilimin usulul fiqh ilimin mukane da yawa suka taru suka haifar da ilimin usul, wanda kuma da yawa rashin fahimtar wannan ilimin yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen rashin fahimtar ilimin muka da yawa. Dan haka kamar yadda suke cewa ilimin usul suna kiransa ilmul askiya, haka suke ce masa, saboda shi ilimi ne wanda in dai kana so ya maka amfani to ya zama ka haddace shi koyaushe yana tare da kai. Ba ilimi ba ne wanda za a ce sai in an buɗe littafi ka iya shi, ya kamata a ce koyaushe yana tare da kai. Saboda ne, saboda ilmul alam ma'ana laysa maqsudan li zatihi, ba wai ana yin ilimin usul a karan kanshi ba ne, a'a ana yin shi ne domin ya taimaka maka wajen fahimtar ragowar ilimin muka. Yanzu misali idan ka karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmal khinzir, kaga idan ka zo wajen waddamu in kana karanta tafsirai wani malamin tafsirin zai ce maka wa huna yukmal al-mutlaq ala al-muqayyad, kaga da yake maka yukmal al-mutlaq ala al-muqayyad abin da yake maka nufi shine nan gurin addam ya zo mutlaq ba sifanta shi da komai ba. Haka zaka je ka dauko ayar da take cikin suratul an'am ne sai ka hada da ita kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin illa an yakuna maitatan aw daman maskuhan, kaga a can ya kayyade shi da addamul maskuh, nan kuma ya bar shi a mutlaq. Ina fatan mun gane. To kaga anan gurin yace maka kawai yukmalul mutlaq ala al muqayyad, yukmalul mutlaq ala al muqayyad. To kaga anan gurin idan ka kalla zaka ga cewa in ba usul din ba za ma ka fahimci aya. Ina fatan mun gane. Ala kulli hal a wajen malaman usul idan aka ce idan aka faɗi ilimin usul to yana da ma'anoni har guda biyu waɗanda insha Allahu ta'ala idan mun zo yin sharhi za mu yi bayani a kansu. Na'am. Saboda haka wajen malaman usul in an faɗa wannan usulul fiqh ɗin yana da ma'anoni guda biyu, sai dai kafin mu zo magana a kan ma'anarsa ilimin usul ka ilmi, to tunda mun yi tarifin al'asl babu laifi kuma mu yi tarifin al-fiqh. Idan aka ce al-fiqh a lugar larabci yana nufin alfaham, akwai malaman da suka ce yana da ma'anoni guda uku: alfahamul mutlaq, alfahamul daqiq, fahamul zarabul mutakallim min kalami. Amma dai zancen da ya fi inganci shi ne kawai ma'anarsa alfaham, yafqahu qawli, kaga ma'anarsa ya fahimu qawli. Walakin la tafqahuna tasfihahum, walakin la tafhamuna tasfihahum. Ina fatan mun gane. Dan haka ma'anar usul a taƙaice shine ma'anar usul a taƙaice yana nufin ma'anar fiqhu a taƙaice yana nufin alfaham. A wajen malamai kuma shi ma'anar fiqhu ya wuce marhaloli har guda uku. Marhalar farko, akwai lokacin da ake amfani da al-fiqh a matsayin kawai fahimta addini gaba daya. Daga shi sai an ka kallo wasu malaman suna fassara fiqhu da ma'rifatun nafs malaha wa ma alaiha. Saboda haka a farko farkon lokacin malaman musulunci in sun yi amfani da kalmar fiqhu suna nufin duk wani ilimi wanda yake da alaka da musulunci. Sai na biyu sai ya zamanto ana amfani da fiqhu a matsayin al-ahkam al-amaliyya al-shar'iyya al-muktasab min adillati at-tafsiliyya. Mana ayyukan shari'a waɗanda ake aikatawa daga bai. Daga baya ya zamanto su ake kira al-fiqh. Ayyukan da ake aikatawa daga bai. Daga baya su aka koma ana kira fiqh. Da haka alwala, sallah, wannan tana cikin fiqh. Amma misali al-khawf, ar-raja, at-tawakkul, wannan ba a kiran shi fiqh a wannan sabon istilahi. Idan kai ka san ilimin da yake da alaka da ayyukan da ake aikatawa da kafai, to ka zama faqih. Marhala ta uku shine lokacin da aka yi da'awar rufe babin ijtihadi, sai ya zamanto in aka ce al-fiqh kawai ana nufin mutum ya haddace aqwalul fuqaha. Saboda haka wanda ya karanta ahalari, ya karanta ishmawi, ya karanta risala, ya fahimce su, ya ce wannan faqihi ne. Alhali kuma al-marahil din baya wanda ya zamanto cewa iya abin da ya sani shine aqwalul fuqaha, wannan ba a kiransa faqihi, ya sunansa muqallid. Shi kuma muqallid ibnu Abdul Barr Abu Umar wanda ya rasu a shekara ta 200 da 400, wanda ya rasu a shekara ta 463, ya haƙaito ijma'i cewa malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi ba malami bane. To amma kaga daga baya ko da mutum ba zai iya gane ko hukunci ɗaya ba a Qur'ani ko a hadisi, to shi ake kira faqih. Ina fatan mun gane. A taƙaice, kamar yadda za mu zo mu karanta daga baya a littafi, idan an ce ilimin usulul fiqh, to malamai suna amfani da ilimin usulul fiqh ta hanyoyi guda biyu. Akwai waɗanda suke ɗaukar ilimin usul a matsayin ƙawa'id, ƙa'idoji. Saboda haka in sun zo mai tariki za su ce al-ƙawa'idul ijmaliyya allati yutawassalu biha ila istinbati fiqhi min al-adilla. Akwai waɗanda kuma suke ɗaukar ilimin usul a matsayin kawai tushe ne. Saboda haka sai kaga idan sun zo yi mai tarifi, su ma za su mai tarifi a matsayin asali. Ina fatan mun fahimta. To don haka wannan ilimi na al-usul ilimi ne mai muhimmancin gaske. Kafin mu shiga littafin, babu laifi ne magana a taƙaice akan shi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Afwan, a can abin da nake so in ce shine akwai malaman da suke yi masa tarihi a matsayin ƙawa'i, wasu kuma malaman idan suka tashi sai su masa tarihi a matsayin hanya, wata hanya ce wacce za ta kai ka zuwa fahimtar hukunci-hukunci. Wasu kuma suna kallon su a matsayin ƙawa'i. Muhammad bin Salih Al-Utsaimin an haife shi a shekara ta 1347 kamar yadda na ji haka daga wajen ɗalibinsa Sheikh Khalid Al-Mushaiti. Akwai daurar da ya taɓa mana a shekara ta 2004, haka ya ce wannan ita ce shekarar da aka haifi malam Sheikh Muhammad Salih Al-Usaini. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mutum ne mai fasaha tun yana yaro, kuma ya samu raino da kuma tagomashi na musamman a wajen malaminsa Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sa'di ne fasidi na me da dalilin fasidi wanda ya taba kallon munakashata ta CGI, akwai ta a YouTube, akwai a Facebook. Ma mun yi jayayya da yawa da malamai, da mun yi jayayya da malaman da supervisor da external examiner din, mun jayayya da su da yawa akan wannan. Ni na ce musa iya bincike na ta ajini, ba wani dalili da zai sa a yi kisra, tunda asalinsa daga Bani Sa'ad, da wanda dalili zai zama siriki. So haka dai sun ja ni ma na ja. Mutane ba sun gamsu da ra'ayina ko ba su gamsu ba, ni dai ban gyara ba. So a haka na bar shi, duk da su Larabawa ne ƴan can ne. To amma ni dai a iya bincike na ba wani dalili da zai sa a ce siriki. To su ma kuma har iya zaman da muka yi da su na shekaru ba su kawo min wata hujja da za ta sa a ce siriki ba. So ni ina ganin in dai daga Ali Sa'ad ne ko Bani Sa'ad, ba wani dalili na Larabci da zai sa a ce siriki. So cewa siriki kawai a bakin mutane, amma har shi supervisor ɗina a PhD duk da tumbatsa sa ilimin maƙasid, mun yi jayayya da shi amma bai kawo min wata hujja da zai sa a ce siriki ba. To haka kuma a wajen defense ma sai da muka tattauna akan ita wannan kalmar. So ni dai Sa'adi nake cewa, ban san kuma wani dalili da zai sa a ce siriki ba. So shi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaini an kawo shi wajen Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wanda ya rasu a shekara ta 1376. An kawo shi wajen da yana ɗan ƙarami, saboda haka lokacin da ya ga tarbiyyar shi da kaifin ƙwaƙwalwarsa har da mahaifinsa zai tafi da shi, sai ya ce masa utruku lana Muhammadan, kuma Muhammad ana. To sai aka bar shi, saboda haka a ɗalibansa a malamansa gaba ɗaya babu wanda ya tasirantu da shi kamar Sheikh Sa'di. Duk wanda yake karanta fatawoyin Ibn Usaimin, yake karanta fatawoyin Ibn Sa'di, to zai gane alaƙar da suke da shi. Hatta sauƙin usulubi to za ka samu cewa ya yi tasiri mai yawa a kan Sheikh Usaimin, saboda su duka guda biyun Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da sauƙin usulubi. Saboda za ka karanta shafi 100 a littafansu baka zo kalmar da baka sani ba. Wannan gaskiya Allah ya yi musu wannan ni'imar. Ina tuna rubutuna da na yi na PhD, min fadlillah shi Sheikh Abdurrahman As-Sa'di yana da littattafai guda 80 waɗanda ya wallafa, guda ɗaya ya ɓata. Saboda haka akwai guda 79. Lokacin da nake rubutuna na maƙasid shari'a, na karanta guda 78 daga ciki, daga bango zuwa bango. ɗayan kuma ban karanta shi duka ba. To amma gaba ɗaya kalmomin da na samu waɗanda za a iya kiransu gara'ib ba su wuce shafi ɗaya ba, mana ba su wuce guda talatin ba, waɗanda ni dai nake ganin su kalmomi ne masu tsauri suna buƙatar dictionary, gaba ɗayansu ba za su kai kalma talatin ba a cikin waɗannan littattafan guda 78. To kaga wannan sauƙin usulubi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shi. Ibn Usaymin daga cikin falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shine Allah ya ba shi fannoni da yawa. Za ku ga littattafansa duk da asalinsu mafiya yawancinsu tafrig ne aka yi daga karatuttukan da ya gabatar, amma za ku ga yawancin fanninnuka yana da rubututtuka. Akwai sharhin Baiƙuniya, kaga ulumul hadith ne. Idan ka dawo usul ga littafin al-usul min ilmul usul, in ka zo fiqhu kana da a littafin sharhul mumti, kaga littafi ne shi ma a fiqhu. A lugha kuma yana da wannan littafi, sharhin wannan littafi na wani malamin mu Sheikh Usaymi a Madina ya ce cewa ajuromiya kuskure ne, tiga kuskure ne, al-ajuraniya shine daidai, al-ajuraniya yace saboda sunan wanda ya wallafa littafin Ibn al-Ajurran shine sunansa, Ibn al-Ajurran sunansa kenan. So sai ya zama sunan littafin al-Ajurraniya saboda nisba ne zuwa ga mawallafin littafin. Saboda haka duka waɗannan littattafan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa ya yi sharhinsu kusan ɓangarori da yawa na ilimi. Akwai wani littafi kuma wanda ya haɗa ƙawa'idul fiqhiyya da kuma usulul fiqh a ciki, wacce manzuma ce, wacce ta kai baiti 100 da kaɗan, wacce mun yi sharhinta a wannan birni na Katsina a Disamba na shekara ta 2017, wanda littafi ne mai amfani gaskiya, ya tattara matsaloli da yawa na ilimi, wanda wannan littafin ya fi littafin malaminsa Sa'ad tattaro matsaloli. Waɗanda suka san ilimin arobi sun ce ha a ɓangaren ma wazanin waƙa ya tsara littafin malaminsa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da tarbiyyar ɗalibai da yawa. Wannan yana daga cikin abubuwan da muka rasa yanzu, za a ga malami ya mutu amma kuma ba shi da ɗalibai waɗanda zai iya ce maka shi ne training ɗinsu daga farkonsu har zuwa ƙarshe. Ibn Usaymin alhamdulillah mun ba mu riske shi ba lokacin da muka je Madina, saboda shi ya rasu ne a shekara ta 1421. To amma mun je har a gidansa da kuma majalisinsa, wanda za ka ga yana da gida na musamman wanda ya ware saboda ɗaliban ilimi su dinga amfana. Ibn Usaymin akwai ɗalibai da ya training ɗinsu, saboda haka lokacin da ya samu cutar kansa kuma likitoci suka nuna masa cewa da wahala ya tashi, don haka sai ya rubuta wasiya a kan cewa ɗalibansa guda uku ci gaba da darussan shi bayan ya bar duniya. Biyu daga ciki kuma tsirkansa ne, akwai Sheikh Abdulrahman Dahash, shi Ibn Usaymin ya rubuta wasiya a matsayin cewa ya ci gaba da yin darasin lugha da kuma tafsiri. Akwai kuma Sheikh Khalid bin Abdullah al-Muslih, wanda Ibn Usaymin ya wasiyata shi a matsayin ya ci gaba da yin darussan aqida. akwai kuma Sheikh Sami Suqayr, shi kuma Ibn Uthaymeen ya wakilta shi ya dinga yin darussa na hadisi da kuma darussan fiqh. Shi wannan kirkinsa ne, saboda shi Ibn Uthaymeen kamar yadda aka faɗa ‘ya’yansa mata guda uku ne katal ya haifa, so guda biyu ya ba wa ɗalibansa, ɗaya ya ba Khalid al-Muslih, ɗaya kuma ya ba wa shi Sheikh Sami Suqayr, wanda ustazi doctor ne, professor ne a jami'ar Qasim. Wanda shi Sami Suqayr, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi mai yawan gaske. Kusan a ɗaliban uku ni dai, tunda mun je karatu wajensu a shekara ta 2005, mun je mun yi karatu a wajensu, mun yi kwanaki da su tare da su a wajena, a cikinsu su ukun banga wanda ya kai iliminsa ba. A sannan kuma na biyu har muryar ma irin ta Ibn Uthaymeen yake. Kawai inda za ka bambance shi ne wajen shekaru. Kaga shi Ibn Uthaymeen za ka ji alamar sufa, shi kuma wannan a lokacin da muka je karatu wajensa a shekara ta 2005, za ka ji akwai alamar cewa matashi ne. To don haka za ka ji wannan alama, amma ta fuskar ilimi da kuma ta fuskar kwaikwayon murya za ka ji shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi mai yawa, ya kuma ɗaga darajarsa a ilmanci. Ala kulli hal, Ibn Uthaymeen yana daga cikin mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Na karanta wani bayani da aka yi a kanta, aka ce wata mace ta yi masa waya, sai take cewa ta yi wani mafarki, tana so a fassara mata shi, kuma shin ya halatta wanda ta yi mafarkin da shi ta sanar da shi? Sai ya ce mata, me kika gani? Sai take cewa ta yi mafarkin wani mutum da ta san shi, ta gan shi yana dawaci a ɗakin Allah tsirara, haka ta gan shi yana yin dawaci. Sai ya ce mata, kin san mutumin? Ta ce, na san shi. Sai ya ce mata, to wannan mutumin da kika gani, ki masa bishara da cewa zai fita daga duniya ba shi da zunubi ko guda ɗaya. Shi ne fassarar mafarkin. Sai ta ce masa, to yanzu wannan mutumin da na gani zan iya masa bishara kuma zan iya ba shi labari? Ya ce, za ki iya masa bishara kuma za ki iya ba shi labari. Haka fassarar mafarkin take. Sai ta ce masa, to kai na gani. Kawai sai ya fashe da kuka. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gaba ɗaya sun sadaukar da rayuwarsu wajen karantarwa da kuma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. An ce likitoci sun hana Ibn Uthaymeen karantarwa, sun hana shi ya dinga karantarwa saboda halatu mustihiyya. Amma duk da haka yana kwance, yana fama da wannan ciwon, amma duk da haka bai dena karantarwa ba, har Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya ɗauki rayuwarsa. Ya rasu a shekara ta nawa muka ce? 1421. Na haka yanzu yana da shekaru nawa kenan da rasuwa? 22. To wannan shi ne Ibn Uthaymeen a taƙaice. Abinda zan rufe wannan darasi da shi shi ne, kamar yadda na faɗa a farko-farko, ilimin usul yana buƙatar abubuwa guda biyu masu mahimmanci. Abu na farko shi ne hadda. Duk wanda yake so ya zama wani abu a ilimin usul, to dole sai ya zamanto yana da hadda. In dai mutum kawai fahimta zai, ba zai zama komai a ilimin ba. abu na biyu kuma shine fahimta. Dole sai mutum ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu, sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sawa ya zama wani abu a ilimin usul. Kuma shi ilimin usul ilimi ne wanda zai taimaka maka hatta a hidimomin rayuwarka ta yau da kullum, ba iya wajen fahimtar nassoshi ba. Baƙillani ina daga cikin malaman usul da ƙaƙurai, wani ya zo wajen baƙillani, wani kirista ne ya zo wajen baƙillani, sai yake cewa da shi, wai ni me ya faru ne a gidan annabinku, na ji ana ta wasu ƴan ƙananan maganganu, ana cewa matar shi ta yi zina, me ya faru ne, wai me ake ciki ne a gidan annabin naku. To kirista ne, in ka jawo mai nassoshi ba zai gane ba, hadisi ba aya, sai ce mai ai abin da ya faru shi ne wasu mata ne guda biyu ɗar kaka aka zarge su da zina, ɗaya tana da aure ɗaya kuma ba ta da aure, wacce ba ta da auren ta zo da ɗa, wacce take da auren kuma ba ta zo da ɗa. To ya ka gani, kun gane misalin ai. To kaga ba aya ba hadisi, saboda shi dai in dai kirista ne na ƙwarai, to nana Maryam tana da girma a wajen shi. To da nana Maryam da nana Aisha duka an zarge su da zina. To shi yanzu zina in aka zargi da mata aure da matar da ba ta da aure, wacce ce zina ta fi ƙarfi aka fi ƙarfin zarginta? Mara aure. Sannan da matar da aka zarge ta da zina kuma ta zo da ɗa, da wacce aka zarge ta da zina kuma da taɓa haihuwa ba, to wacce ce za a fi zarga? Wacce ta zo da ɗa. To kaga misalin da ya bashi shi ne, idan zai zargi nana Aisha da zina, to zargin da zai yi wa nana Maryam ya fi ƙarfi ta ɓangarori guda biyu, saboda ita nana Maryam ba ta da aure kuma ta zo da ɗa, ita kuma nana Aisha tana da aure kuma har ta mutu ma ba ta taɓa haihuwa ba. So kaga wannan wani abu ne mai sauƙi. Wani kirista ya zo wajen wani malamin usul ya ce masa, ku musulmai ba ku da adalci. Ya ce yanzu ya halatta musulmi ya auri kirista mace, amma shi kuma kun ce bai halatta kirista ya auri musulma ba, wannan rashin adalci ne. Sai ba shi amsa, ita ma wasu take very clear, ba ta buƙatar Ƙur'ani ko hadisi. Sai ce ai abin da ya faru shi ne, ka ga mu musulmai mun yi imani da annabi Musa, mun yi imani da annabi Isa, na kuma ku yi imani da annabi Muhammad za mu aura mu. To kaga inda ka jawo mai aya ta biyar a suratul ma'ida ba zai gane ba, ka jawo mai wal musanatu zuwa ƙarshe, minal mu'minatu wal musanatu minal ladina utul kitab, aya ta biyar a suratul ma'ida, an ka jawo mai wannan ayar ba zai gane ba. So ala kulli hal, daga cikin fa'idar ilimin usul shine zai taimaka maka wajen fahimtar hatta matsaloli na rayuwa. Yanzu idan ka ɗauki fitinar Boko Haram, za ka ga daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa Boko Haram ta ƙara ƙarfi akwai rashin fahimtar asali daga cikin usul na shari'a. Idan ka kalli nassoshin shari'a, za ka gane cewa mafiya yawancin shugabanni a mutanen banza aka fi samu, mafiya yawancin shugabanni mutanen banza ne. Idan ka fahimci wannan asalin ba za ka damu dan ka ga wani shugaba ya yi hannu da mace ko ya runguma mace ba. Wannan yana daga cikin asalin da Boko Haram ba su fahimta ba, har ya jawo musu yaɓar shugabanni da kuma faɗa da su. In ka karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya fahimtar wannan asalin. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ صُبْحًا تَكُمَ حَدِيثًا فِتَنْ وَنْدَ حُذَيْفَةَ بِنِ الْيَمَانِ يَهَا حَدِّثِ وَسْكُمَ بِفَدِيثِ بَا دوداً دي بيّنا دوداً دي بيّنا با سو على كل حال fahimtar usul yana daga cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen fahimtar rayuwa yadda ya kamata. Wani mutum ya zo yana mun magana cewa ankul ɗinsu akwai ƙannansa waɗanda baya ba su abinci yadda ya kamata, 2 meals yake ba su. Sai na ce mata, asali ya waje bai ciyar da su ko bai waje bai ciyar da su ba? Ya ce bai waje wani cuta bai kamata a zarge shi ba. Wannan shi ne. So kaga wannan kashe-kashen malamai ne na wajib da mandub da sauransu. To daga zarar ka ɗauka ka ɗora shi kenan. Kaga yanzu misali da a ce bayanai na masa ko wata aya na jawo mai ko wani hadisi ba zai gane ba, amma ka ga misali ne wannan very clear. Idan ka yarda cewa ba wajibi ba ne dama ya ba su 3 meals, 2 meals ɗin ma ba wajibi ba ne, to me laifinsa dan bai ba su 3 meals ba? Saboda haka ala kulli hal wannan ilimin na usulul fiqh yana daga cikin ilimummuka waɗanda suke da ƙaranci a cikin al'umma. Dan haka ina ba da shawara cewa yana da tsananin amfani kowa ya iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya koyi wannan karatu gwargwadon yadda zai iya, kuma gwargwadon yadda mutum ya dage, gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa albarka. Ina ganin wannan darasi za mu taƙaita shi a nan. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gari. Za mu ci gaba a wani darasin da zai zo nan gaba. Kafin lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.